إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na 21 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1443, kuma 22 ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya. Yau za mu yi majalisi na 21 a cikin majalisinmu na tafsirin Alkur'ani da muke a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Alkur'an a wannan gari namu na Kano. Allah ya tsara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi baki daya. Yau za mu tashi aya ta 8 a cikin suratul Ankabut. Kafin nan bari mu amsa tambayoyi da ƴan uwa suka turo. Wannan yace, assalamu alaikum, malam Allah ya ji dan hajiya, amin. Menene matsayin auren mutumin da yake da mata biyu wanda ba a gari daya suke ba, ya dauki tsawon shekaru bai je inda tsayar take ba? Wannan wato wanda yake da mace biyu kuma suna da garuruwa daban, kuma ya dauki shekaru bai je wajen daya ba, to wannan ya shiga cikin zalunci kuma yana cikin saban Allah. Idan ya mutu a cikin wannan hali, ya mutu a cikin kaba'irul dhunub, ya mutu a cikin kaba'irul dhunub, idan ba Allah ne ya fi masa ba, ko saboda waɗansu kyawawan ayyuka, ko kuma saboda rahmar Allah, zai haɗu da Allah alhali yana cikin azzalimai. Kuma ala ayyi halin, ya shiga cikin haƙƙin wannan mata, ya cuce ta. Kuma Allah maɗaukakin sarki baya yafa haƙƙin wani. Idan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tura mutane zuwa jihadi, sun tafi sun bar iyalansu, idan yana tura wasiƙa cewa duk wanda aka san yayi wata huɗu da tare da rabuwa da iyalinsa, ya bar wajen yakin, ya bar jihadin da ake domin ɗaukaka kalmar Allah, ya dawo gari, ya dawo wajen iyalansa. Saboda ya tambayi Hafsa, nawa ne mace za ta zauna ba tare da mijinta ba? Ta ce masa wata huɗu. Saboda haka duk wanda ya kai wata huɗu sai ya ce ya dawo. Kuma wannan ya dace da Alkur'ani, domin Allah maɗaukakin sarki ya ce, lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وند سكي رنسور بزاس كسنشي إيا لنسبا تضاء كورا رامس وتا خلو إذن سكي كري رنسور سو تو ألا مدعوك جنسركي وإن فإن ألا مدعوك جنسركي نجافر عني من جنكي ونكما سكي أزما أكن شي ورزاسي سكي تو ألا يناجي يناسني معنى إدم متسي وتا إدم متين يوي يكور شيما ما تستحر وتا خلو to bayan wata hudu dole za a tsayar da shi, ko dai ya karya rantsuwarsa. Wannan ma fa wanda yayi da rantsuwa kenan, ya dawo ya ci gaba da mu'amala aure tare da matarsa, ya dawo mata, ko kuma ya sake ta. To wannan duk wanda bai yi wannan ba ya saba wannan umarni. To wanda za a ce har yayi shekaru, ya bar mace guda daya, ya batta kalmu'allaka ratayayya, wannan zalunci ne. Zalunci kuma duhu ne ranar alkiyama. Babu zunubin da Allah yake gaggauta hukuma ga wanda ya aikata shi irin zalunci. Saboda haka irin wannan wanda suke irin wannan hali su ji tsoron Allah. La'alla sai ka ga mutum abubuwa sun rikice masa, abubuwa sun tsananta a gare shi, yana cikin damuwa, yana cikin kunci, yana cikin rashin biyan bukata, ko wani ibtila'i mummuna ya zo ya same shi. Allah ya jarabce shi da wata jarabawa, ko a cikin iyalin nasa, ko a cikin ƴaƴansa, ko a cikin dukiyarsa, ko ma a cikin addininsa, yana wani zunubi ya kasa tuba daga gare shi. Sanadiyar wannan ba wani abu bane illa shin haƙƙin, wato take haƙƙin bayin Allah, wanda Allah maɗaukakin sarki yana gaggawar uquba ga wanda wato ya shiga cikin haƙƙin bayin Allah. Saboda haka wannan mu'amala ce mummuna, kuma abin takaici. Mu da muke ake aiko mana fatwoyi da irin abubuwa na halin zamantakewa ana yawan samun irin wannan yanzu a cikin al'ummarmu. Kuma wannan hali na rashin tsoron Allah na kamata lallai maza su shiga tutiyarsu, maza fi hattara, maza da suke irin aikata wannan wallahi fi hattara tsakaninsu da Allah. Allah dukansa mummun, Allah dukansa mai tsanani ne. Mutum kana ganin kan cewar wannan ƴar talaka tana ƙarƙashinka, kana da iko a kanta sai inda ka yi, to ka sani cewa ikon Allah a kanka ya fi ikon da kake da kai kake da shi a kanta. Idan kana takama da cewa kai ne za ka yi abin da kake so saboda kai ne mai gida, to Allah maɗaukakin sarki shi Ubangiji ne, mahaliccinka ne kuma mai tasarrufi a cikin al'amarinka. Kuma Allah ya tsare ka, ya tsare maka haƙƙinka da nassin littafinsa. Idan ka keta wannan nassi, ka keta alfarmar Allah, ka keta alfarmar nassi, ka keta iyakar Allah, to in baka tuba ba, rukun Allah maɗaukakin sarki ba shi da mai tsanani ne. Wannan mummunan ɗabi'a ana yawan yinta, don haka a jama'a mu gyara. Wanda ya san kan cewar ba za ka iya riƙe mace a cikin irin wannan hali ba, to ka sake ta. Amma kana riƙe da ita kana cikin saɓon Allah a kowane dare, kowane rana kana cikin saɓon Allah, safe da yamma kana cikin saɓon Allah. La'alla wannan ma shine ma sanadiyar da zai zamanto maka hijabi na cewa ayyukan da kake Allah ba zai karɓa ba. Saboda kiri-kiri kana laifi, ka ƙi tuba ko mutuwa ta zo maka a cikin wannan hali. Babban tashin hankalin mutum mutuwa ta zo masa yana aikata aikin da bai tuba zuwa ga Allah ba. Mutum ya zamanto mutuwa ta zo masa bai tuba ba. To kuma wannan waɗansu mutane suna ganin kamar ba komai ba ne. Kuma cikin saƙo ne, kaba'irul dhunubi, ko baka tuba ba, to ya mutum zai idan mutuwa ta zo masa a cikin wannan hali? Lallai ya kamata wato wannan al'amarin fa ya fantsama a cikin al'ummarmu. Abu ne mai yawa, yana faruwa da yawa. Allahumma illa hali ɗaya kawai idan da yardarta, idan ya ce saboda larurar aiki ba zai yiwu na raba muku kwana daidai wa daida ba a garuruwa daban da kuke. Amma ya ce ya ƙaurace mata har shekaru, ba ma watanni ba, ba ma wata huɗun da aka bashi ba, wannan zalunci ne. Allah ya tsawwake. To sannan wannan ya ce malam na samu kaina a ƙasar India, yanzu a duk lokacin da na je sallah da yawa cikin masallacin nakan samu cewa akwai kabari a cikin harabar masallacin. Wani masallacin ƙarami ne amma a haka za ka ga kabari na wasu manyan malamai, sahu yakan kawo har jikin kabarin. Malam ya hukuncin sallah a wannan masallacin yake. A mazhabar Malik babu laifi sallar ta inganta, sai dai su waɗanda suke masallaci a wajen sun saba ma Allah da suke masallaci a cikin wannan, da suke kabari a cikin wannan masallaci, ko da suke masallaci akan wannan kabarin. Amma wannan ba zai yi tasiri akan ingancin sallar ba, wannan ba zai yi tasiri akan ingancin sallar ba. Sallar ta yi a tunda illar abin da yake bata sallah shine wato rashin sarkin wajen. Amma kasancewar akwai kabari, wannan laifin daban yake da kuma ingancin sallah. Wannan shine ya dace da usul din mazhabar Malik, abinda ake cewa wato istilaful jiha, aljiha munfakka, intikasul jihatayn, jihar umarni da jihar hani daban suke. An yi hani ga ɗauki kabari a masallaci, kuma an yi umarni da a yi sallah. Saboda haka akwai bambanci a cikin jihohin. Yin kabari a masallaci wannan umarni ne, hani ne daban. Yin sallah kuwa wannan umarni ne na daban. Yin sallar bai zamanto aikata hanin ba, tunda wallahi ba shi ba mutumin ne yayi ba. Kamar sallah ce a ƙasa a gida wanda yake na ƙwace, as-salatu fil ardil maghsuba. Wannan sabani ne mashhuri tsakanin Hanabila da sauran malaman musulmi da sauran malaman mazhabobi. Saboda haka sai kai in zaka samu masallaci wanda babu wannan ya fi ka je shi. Amma in babu wannan masallaci, saboda masallatan haka suke, saboda irin wannan masifar bid'ar da ta yaɗu a cikin waɗansu ƙasashe na musulmi, to ya fi ka yi sallar a nan bisa ka ƙaurace ma masallaci ka je kana sallah sai kai kaɗai. Sannan ya tambayar wai cin aure da cin abincin masu addinin India ya halatta kamar yadda Allah ya halatta na Yahudu da Nasara? A'a, ko kaɗan. Addinin India addinin shirka ne. Masu addinin Hindu mushrikai ne. mushrike ne masu bautar wani Allah ba, Allah bai saukar da littafi gare su ba, addinin su ba addini ne wanda Allah ya ba ta cikin ahlul kitab. Ahlul kitab yahudu da nasara, al-majus sune ma ake sabani a kan su cewa shin za a auri matan su, za a ci yankan su, kuma a bisa sahihin zance ba za a ci ba, ba za a ci ba, ba za a auri matan su ba, musamman waje saboda asali akan aure haramci har sai inganta, har sai dalilin halacci ya bayyana. Duk wata mace haramtatta ce ga mutum sai dalilin halaccin aurenta ya bayyana. Al-asl akan mace ita ce haramtatta ce gare ka sai dalilin aurenta ya bayyana a gare ka, musamman saboda sha'anin sabawar addini. To waɗanda kawai matan da Allah ya halatta mu musulmi su aure su sune matan Yahudawa da matan Kirista, amma matan addinin Hindu ko matan addinin Buddha ko masu addinin Tao na Japan ko masu addinin Maya din nan irin na Brazil, masu addinin gargajiya da masu addinin Shogo da sauransu, duk waɗannan haramtacce ne a aure su, kuma haramun ne a ci abincin su, ba za ka ci yankan su ba, ba za ka ci abincin su ba. Saboda haka wannan duk wanda suke a cikin irin wannan sai fitaka san 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 tsaye. To sai tambaya ta karshe wannan yake cewa dan Allah za a iya ba wa mahaifiya zakka ko da ta kasance ni nake ciyar da ita? Ai ko baka kasance, ko ta kasance ma ba kai kake ciyar da ita ba, za ka iya ba ta zakka ba? Saboda da mahaifi da mahaifiya da matar aure da ƴaƴa maza ko mata da suke ƙarƙashin kulawar mutum sune ƴaƴa maza waɗanda suke yara ba su kai ƙarfin su nemi abincin su ba, da ƴaƴa mata waɗanda suke a gidanka ko da sun yi girma amma ba su aure sun tare a gidan magajen su ba, waɗannan jinsin mutane guda hudu ciyar da su ya halatta ya wajaba a kanka. Sai kuma jinsi na biyar shine matar mahaifi. Matar mahaifi idan mahaifi yana da mace ba zai iya ɗaukan nauyinta ba, ciyar da ita ya hau kanka. To duk wanda ciyar da su ya hau kanka ba za ka ba su zakka ba, ba za ka ba su zakka ba. Saboda me za ka ba ma kanka zakka? Ai ba za ka fitar da zakka ba sai ka gama ciyar da kanka tukuna ko? To su ma sai ka gama ciyar da su za ka ba da zakka, sai ka gama biya musu bukata za ka ba su zakka. To yayin da ka gama biya musu bukata sun zamanto mabukatu? Mabukata? To tunda ba zamanto mabukata ba, da wace sifa za ka ba su zakka? Tunda Allah ya ce inna masarrafati lil fuqara'i wal masakin. Fakirai ne su? Tunda kai ma wadaci ne, kana da wadata da har ka fitar da zakka. Ba za ka fitar da zakka ba sai ka wadata kan, sai ka gama dukkan biyan bukatunka, ka gama dukkan biyan bukatun waɗanda nauyin su ya hau kanka, sai ka ciyar da kanka da kuɗin asibitinka da kuɗin gidanka, ka ciyar da matarka da kuɗin asibitinka da inda za ka zaunar da ita, ka ciyar da ƴaƴanka ƙanana da ƴaƴa mata waɗanda suke ba su je gidan mazajensu ba, da mahaifinka in ba shi da shi yana da kuɗin haya ko akwai maganinka da ake biya da koyaushe yake bukata, ko cefanansa ma abin nan ba shi da halin yin cefane cikakke, yau akwai gobe babu, sai ka gama wadata shi ya samu abinda zai, sai duk waɗannan sun samu abinda yake zai wadata su. To idan abinda ya saura na dukiyarka ya kai misali sai ka fitar da zakka. To sai ga ai kuma ka koma ka ba su zakka. Kun fahimci azancin shari'a? Dukkan bukatun su sai ka gama biya sannan zakka za ta wajaba a kanka. To yayin da zakka ta wajaba a kanka akan sauran bayan ka biya musu bukatu, sai ga ai kuma ka koma ka ba su. Saboda su ba fakirai bane. Sai dai ka nemi waɗansu mabukatan ka ba su. Idan bayar, idan ciyar da su da ɗaukan nauyinsu da biya musu bukatunsu zai sa kuɗin su ta waya yadda ba za ka zamanto zakka ba, zakka ba ta hau kanka ba. Alal misali ka tattara 'yar miliyan biyar ɗinka, ka yi lissafin ɗaukan nauyinka da yaranka da matarka da iyayenka wanda suke bukata a shekara, zai cinye miliyan hudu ko ma ya cinye ko kuma zai cinye a lissafi, kaga abin da ya saura a miliyan biyar sauran miliyan ɗaya. To ba za ka rinka lissafin cewa kai miliyan hudu gare ka ba sai ka fitar da zakka, miliyan ɗaya bai ta kai misali ba, babu zakka a kanka, babu zakka a kanka. Saboda haka ya kamata a kula da wannan. Waɗanda ba su fahimci maqsudin maqasidi shari'a ba a cikin zakka, suna khalqi, suna cakudawa. Amma in kun fahimci wannan, in kun fahimci wannan bayanin da azancin shi da hikimar shari'a wajen yadda tawajjabta zakka da kuma waɗanda suka cancanta a basu zakka, zai bayyana a gare ku cewa mahaifa ba a basu daga cikin zakka. Amma kaga kana da ɗan uwa wanda kuke ciki ɗaya, ko kuma kana da ɗa yayi aure yana da matarsa, ka riga ka sake shi, lakum dinukum waliyadin, ka sake shi ya je ya san gaba ya kama gabansa, kamar yadda Malam Abdullahi yake cewa wai haka ake cewa, wato idan mutum yayi aure a garin Mango shekara ɗaya za a rinka turo masa abinci daga gida, ana cika shekara sai a bashi fatanya ake lakum dinukum waliyadin. To ya zamanto haka. Ko kuma kana da ɗaya tana gidan mijinta amma ba yadda ba su da hali, ba su da cikakken kudin hayan nan, ba za su iya biya ba kudin hayan nan, ba za su iya biya ba. Kaga ɗaya ce, ɗa ne, amma yana cikin bukata, ciyar da shi bai hau kanka ba, ba dole ne ka biya mata kudin haya ba. To ita za ka iya ɗaukan zakka ka bata, shi ma ɗan naka da yake ta aluta yana ta fafutuka, za ka iya ɗaukan zakka ka bashi. Na'am, saboda baya karkashin kulawarka, ba wai baya karkashin kulawarka ba, kai tabiri irin na faqihi, ba baya karkashin kulawarka ba, saboda ba wajibi ne ka dauki nauyin sa ba, shine dalili, tunda ba wajibi ne ka dauki nauyin sa ba zaka iya bashi zakka. Na fata an fahimci wannan, insha Allah wannan sai kai kiyasi dukkan wani hali da aka zo maka, indai ka fahimci wannan asali wallahu ta'ala a'lam. Na'am, idan ka tashi alal misali ga kudin da kake da shi, amma ka san akwai kudin haya da zaka biya, akwai kudin haya da zaka biya a wannan shekara, akwai kudin asibiti wanda zaka biya a wannan shekara, sai ka ware su waɗanda suke wajibinka ne, sai ka san kayi su wanda suke haƙƙoƙi da suke kanka, sai ka ware waɗannan haƙƙoƙi, abin da ya saura shine zaka fitar masa da zakka. Wannan abinda ka san kan cewar haƙƙi ne da yake kanka wanda za ka yi, wannan za ka ware. To amma ai ku in kuka ce hidimar asibiti da hidimar gida, ai akwai abinda zai shigo, ba kan abin da yake ne bane, saboda haka ba za ka yi abin da yake mustaqbal ba ka san shi ba, tunda kun riga kun yi shi, kuma wani abu zai shigo wanda zai dauki nauyin wannan, ba haka ake nufi. Amma akwai nauyi wanda yake a yanzu a kanka, alal misali ka yi lissafi ga kudin haya ko ga kudin hayar mahaifi za ka biya, saboda haka sai ka ware wannan kudin hayar, abin da ya zamanto saura sai ka biya. Amma ka ce bari ka yi lissafi wannan shekarar nawa ne kudin cefane, sai ka ce sai ka zabtare shi daga cikin zakka. To ai wannan akwai kuɗi da suke shigowa daga ciki, za a samu kuɗin cefana.
ووصلنا الإنسان لوالديه حسنا وإن جاهلاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
الله تعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا من يوصيا جمتون da kyautatawa tare da game da iyayensa, wato min yuwasiya ma mutum ya kyautata ma iyayensa, wato shine yazo da aiki wa ma'abucin kyau, shine ya zamanto mai nagarta a gare su. Ma'anar wasiya shine umarni da ake yi mutum ya zartar da shi tare da cewa mai yi masa umarnin baya nan, shine asalin ma'anar wasiya. Sannan Allah ya ce wa in jahadaka, idan suka tsananta maka litushrika bi ma laysa laka bihi ilm, suka tsananta maka akan kai tarayya da ni da abinda babu ilimi a gare ka game da shi, fala tuti'huma, to kada kai biyayya a gare su. Ilayya marji'ukum, gare ni makomarku take. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai in baku labari da abinda kuka kasance kuna aikatawa. Wato musulunci kamar yadda ya tsara yadda za ka yi alaƙa tsakaninka da mahaliccinka, ka kaɗe tashi wajen bauta, kada kai tarayya da shi. Haka kuma ya tsara yadda za ka yi alaƙa da mutane, ko da fa alaƙar nasaba ce, hatta alaƙar yadda za ka yi tsakaninka da iyayenka, za ka samo shi ne ba a al'ada ba, ba abin da ake a garinku ba, bal akan abin da Allah ta'ala yake. To Allah ya tsara alaƙa tsakanin mutum da mahaifa, yace yayi wasiya. Ma'anar wasiya shine umarni da ake zartarwa bayan wanda yayi umarnin baya nan, ko da ba a ganshi ba, saboda girmansa da muhimmanta shi. Yanzu shi yasa aka kirawo wasiyar da mutum yake yi yayin da yazo rasuwa, ake kiranta wasiya, dan ana zartar da ita ne bayan mutuwarsa. Mutum ya rubuta cewa a gina masallaci da kuɗi kaza daga dukiyata, a kaiwa na hajji, a gina min rijiya, yaushe za a yi, a ga bayan rasuwarsa. To bayan baya nan shi ne ba da umarni, inda yana nan zai tsaya tabbatar an yi. Amma bayan baya nan abinda zai sa a tabbatar an yi, illa babu komai sai cika alkawari da himmata wannan umarnin da ya bayar, cewa hatta baya nan za a zartar da shi. To Allah shi ma Allah ya yi wannan wasiya tare da cewa Allah rayayye ne baya mutuwa. Amma Allah maɗaukakin sarki ba tare da an gan shi ba a zartar da umarnin nasa, kuma ballantana umarnin da ya ce wasiya ya yi, wato a ɗauke shi da muhimmanci. Kuma saboda ita wasiya al'adarta ana yin ta ne yayin da wani muhimmin al'amari zai faru ga mutum, kamar mutum zai yi tafiya sai a ce kai min wasiya, wato ka gaya min umarni wanda zan kasance a kanka, mun rabu a kansa, ko da Allah bai kaddara za mu sake haɗuwa ba, wato ina kan wannan alƙawari wanda kai min wasiyyaci da shi. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai ce ubangiji mun yi umarni ga mutum da ya kyautata ma iyayensa ba, sai ce mun yi wasiyya, saboda a himmata, wato a ɗauki al'amarin da muhimmanci. Wannan yana daga cikin godiya ga Allah, domin gode ma Allah, gode ma mutane ita ce godiyar Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda baya gode ma mutane to baya gode ma Allah. To a cikin mutane kuma ba wanda ya cancanta ka gode masa irin iyayenka, don su ne sanadiyar samuwarka, da su ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo ka duniya, ya zamanto ma kai wani abin ambato ne. Don haka ni'imar da Allah ya maka ta hanyar su ta fi ni'imar da Allah zai maka ta hanyar kowa. Saboda haka yin wasicci da a kyautata musu yake da muhimmanci, saboda duk wanda ya kyautata ma iyaye, to wannan alama ce kan cewar mai godiyar Allah ne. Wanda kuma duk ya butulce ma iyaye, to wannan butuli ne, ba zai taɓa kyautata ma wani ba. Ko ka ga ya kyautata ma wani saboda wata maslaha taka, to ka san cewa rana na nan zuwa wanda zai tona maka asiri, zai juya maka baya lokacin da baka taɓa tsammani. Duk wanda ka ga kan cewar wato ya juya ma iyayensa baya, to duk kyautata maka da yake yi, duk nuna maka soyayya da nagarta da yake yi, to lokaci ne kankani zai juya maka baya, kuma zai maka abin da ba za ka taɓa tsammanin zai yi maka ba tun da ya ma iyayensa. To shi yasa Allah ya yi wasicci da wannan. Ubangijinka yayi wasiya wa sainal insana, mun yi wasiya ga mutum kan ya kyautata ma iyaye. Husna, wato dukkan wani abu wanda yake kyakkyawa, shi ne Allah ya wasicci da shi ga iyaye. Dukkan wani abu wanda za a ce wannan mai kyau ne, to abinda Allah ya yi umarni da shi kenan, ya umarni wanda yake abin ƙarfafawa. To sannan sai Allah ya ce amma idan suka tsananta maka mujahada, wato suka yi ƙoƙari mai tsanani da kai, kan dole sai ka zo ka yi shirka da Allah da abinda ba ka da sani a kansa. Ma'anar abinda ba ka da sani a kansa, wato wanda babu shi, tunda babu ta abokin tarayya ga Allah, abinda yake babu bakin ne suka ce maka akwai shi, to kakka bi su saboda babu shi. Ta yaya za a ce maka kai abinda yake babu shi, ka kawo abinda yake babu shi a cikin samuwa? To Allah sai ce fala tuti'huma, kada kai da'a a gare su. To koda rashin da'a a gare su zai sosa maka rai, sai Allah madaukakin sarki yace ilayya marji'ukum, gare ni makomarku take. Sai in muku sakamakon ba ku labarin abinda ku kasance kuna aikatawa, wato ko ma'ana ba da labari, wato Allah zai yi sakayya. Sakayyar da Allah zai yi shine kai da baka bi su ba, ka saba musu akan bin umarnin Allah, Allah ya baka lada. Lokacin nan saban su ya zama tobin Allah, saba musu ya zama tobin Allah, duk da Allah ya ce abi. Amma a nan wajen saba musu za a yi, saboda la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, babu da'a ga wani makhluki a cikin saba ma mahalicci. Sannan lada na biyu kuma, sannan abinda kuma Allah zai bada labari, zai bada labari akan abinda aka aikata, su kuma Allah ya bada labarin abinda suke na shirka, ya musu sakamakon da ya dace da su akan shirka, akan shirkar da suke. To wannan aka rataye umarnin da ranar lahira, cewa da kai da iyayenka gabaki daya duk ga Allah za ku koma. Saboda haka kamar yadda suke bayi ga Allah, kai ma haka kake bawa ga Allah, don haka ba za ka bauta musu ba a cikin ka saba ma Allah. Wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin sunan Tirmidhi a cikin kitabut tafsir, ta sauka ne akan Sa'ad ibn Abi Waqqas da mahaifiyarsa Hamna binta Abi Sufyan ibn Umayya. Ta kasance mushrika, da ya musulunta sai ta rantse cewa ba za ta ci ba, ba za ta sha ba har sai yayi ridda. Ta zauna a haka har kwana uku, har ta soma suma. To sannan kuma ta koma tana cin abinci. Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce a wannan ayar ta ayoyi hudu sun sauka a kaina a cikin Al-Qur'ani. Ya ambata daga ciki ya ce wannan aya, ta ce mahaifiyarsa ya kasance shi ne wanda ya fi aka fi son, wato ta fi son sa cikin 'ya'yanta. Ta ce masa ba ubangiji ya yi umarni da nagarta ba da kyautatawa? Ya ce eh. Ta ce to ni ba zan ci ba, ba zan sha ba, ba zan huta, ba zan ci ba, ba zan sha ba har sai na mutu, ko kuma ka kafulta da Muhammad. Sai ta zamanto cewa, wato sai an sa itace a bakinta, a buɗe bakin da ƙarfi, a sa itace kar ta rufe don ta cije bakin, wai ba za ta ci abinci ba. Sai a buɗe da ƙarfi, a sa itace yadda ba za ta iya taunawa ba. Sannan a yi mata wajur, an san wajur aiko? Ɗure, a ɗura, sai a yi mata ɗura. A ba cusa ba, cusa doki ake ma aiki. Ture ake yi, shi ne sai a ɗura mata abincin, sai ta sha, sai ta ci. Shi ne aka saukar da wannan aya a cikin littafin sira, ba dai a cikin riwayar Tirmidhi ba, a littafin sira yake cewa da za ki da ranki guda ɗari ne. Ita ce ya ce mata kin san cewa duk Makka an san ba wanda ya kai ni nagarta ga mahaifiyata? Ya ce da za a ce kina da rai guda ɗari, sannan su rinka fita ɗaya bayan ɗaya a kan in kafirta da addini na don ki rayu, to da sai dai zan nan guda ɗarin ki tafi. Sannan ta gaji ta bari ta dawo ta ci gaba da cin abincinta. To wannan shi ne irin jarabawar da ke zo ma, nau'i na jarabawar da ke zuwa ma mumini. Za a iya jarabarka idan ka musulunta da wanda yake dole za ka kyautata musu da umarnin Allah, amma kuma jarabawa ta zo su ce maka ka bar addini ko kuma wato ka zamanto wanda kai ka saba musu, kai musu tawaye. To wannan jarabawa ce, idan ka bar addini ka bi su, idan ka faranta musu, ka zabe su akan Allah. To saboda haka karkai tsammanin dan kake kai imani irin wannan jarabawar ba za ta zo maka ba, za ta iya zuwa maka a cikin iyayenka. To amma duk da haka kuma inda ya zo a cikin suratul Luqman, Allah yake wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ka zauna da su a cikin rayuwar duniya da kyakkyawa, wato ka ci gaba da kyautata musu. Kawai addini ne ba za ka bari ba, shirkace ba za ka yi ba, saba ma Allah din ne ba za ka yi ba, amma duk wani abu na kyautatawa sai ka yi musu. Ummu Habiba mahaifiyarta ta zo tana da buƙatar taimako, ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace inna ummi qadimat wa hiya raghiba afa asiluha, yace mahaifiyata ta zo tana da buƙata in mata tsadar da zumuncinta, wato in ba ta abin da take buƙata, yace suli ummati, ta ki sadar da zumunta ta mahaifiyarki. Saboda haka za ka kyautata musu, ka ɗauki nauyinsu, ka yi musu duk abin da take buƙata, tare da cewa ba akan addininka take ba, amma ba za ka bar addininka ba ka bi su. Idan ka bar addininka ka bi su, ka faɗi jarabawa, na dama maksudin jarabawar ka, kana tsammanin za ka ce ka yi imani Allah ba zai jarabe ka ba. Na'am. To sai kuma Allah ta'ala ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين, waɗanda ku suka yi imani suka yi ayyuka nagari, to wallahi za mu shigar da su cikin salihai, wato za mu shigar da su mashigar salihai ita ce aljanna, da kuma samun makwabtaka da mutanen kirki. Wato kada ka ɗauka, wato koda saba ma iyaye zai kai ya zuwa ka samu damuwar kan cewar ka rasa wato na kusa da kai, don babu waɗanda suke da nasiha gare ka irin mahaifa, ka san su da wato da tausayi da ikhlasin so a gare ka, babu kamar mahaifa. To idan aka ce ka saba musu, wannan saba musu din zai iya kaiwa ya zuwa ga wahsha, ya zuwa ga wato nisantar juna, su zamanto ba su ba kai. To sai Allah ya kwantar mu da muminai hankali da kan cewa wanda duk suka imani da aiki na gari za mu shigar da su cikin salihai, ko da sun rabu da kai, to alfai salihan bayi da za mu shigar da su cikin gari, za mu shigar da kai cikin su. Wannan cewar Allah zai haɗa ka da salihan bayi yana daga cikin wato abinda dukkan mumini ake koya masa ya rinka kwaɗayin sa. Kaga Allah ta'ala yake wa man yuti Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, wanda duk yayi da'a ga Allah da manzansa, to wannan yana tare da waɗanda Allah ya ni'imta musu daga annabawa da siddiqai da shahidai da salihai, madalla da waɗannan a cikin wato abokan zama wanda za su kasance tare da su. Wanda yayi imani da kyakkyawan aiki, abinda daga cikin abinda Allah yake gaya masa, zai zamanto tare da waɗannan bayan Allah na gargaru. Babu kuma Allah yake wa hasuna ulaika rafiqa, madalla da waɗannan abokan zama. Kuma yace zalika alfadlu min Allah, wani yace falala daga Allah. Kaga Annabi Sulaiman ma sai yace wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin, ka shigar da ni saboda rahmarka a cikin bayinka salihai, ka shigar da ni cikin bayinka salihai, a ce kana tare da bayin Allah salihai na gargaru wanda koyaushe mala'ikun Allah suna tare da shi. To wannan ya fi maka bisa wanda kasancewar ka tare da shi wato zai janyo maka fushin Allah ne. To da ko da ka samu wahsha, ko da ka samu kewa na kan cewa ka zamanto kai kadai, to Allah ya ce wanda duk suka yi imani suka yi ayyuka nagari, Allah ya yi rantsuwa zai sanya su cikin salihai a nan duniya, wato zai samu musu makwabtaka zama tare da mutanen kirki, kamar yadda Allah ya yi ya zamanto cewar sahabbai ya tattara su a Madina, ya ba su gari wanda yake mai tsarki mai haske, sannan a lahira kuma suna tare da makami madaukaki. Ƙarshen abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a rayuwarsa kenan da ita ya bar duniya, Allahumma fir rafiqil a'la, Allah ka sanya ni a cikin wato jama'a madaukakiya mafi daukaka. Wannan jama'ar da yake hange tare da annabawa da siddiqai, tare da annabawa da siddiqai da shuhada da salihai da kuma mala'ikun Allah al-muqarrabu. Na'am.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah, a cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah. Fa idza udiya fillahi, amma idan aka cuce shi saboda Allah, in aka cuce shi wato akan hanyar Allah, ja'ala fitnatan nasi ka azabillah, sai ya sanya wato jarrabawar fitinar mutane da cutarwar da suke masa ka azabillah, kamar azabar Allah, wato wajen tsoronsa, ko wajen tsoteji tsoran wato da kuma dacin cutar da mutane suke masa, kamar wato ya sanya shi daidai yake da azabar Allah. Wala in jaa nasru min rabbi, kuma da nasara za ta zo, idan nasara ta zo daga ubangijinka, la yaquluna inna kunna ma'akum, wallahi za zai ce mu, wallahi za su ce mu haƙiƙa mun kasance tare da ku, wato muna cikin ku tare da ku a cikin addini, da ka kusanya mu a cikin ganima da kyakkyawar da ta zo muku. Allah ya ce aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin, yanzu shin Allah ba masani bane da abin da ke cikin kirazan talikai, wato ya san komai abin da ke cikin zukatan talikan halittar ta gabaki daya na imani da munafunci. Wannan ayar a Makka ta sauka, gashi tana ambaton halin waɗanda suke munafunci, kuma abinda bai kasance akwai munafunci a Makka ba, bai kasance akwai munafunci a Makka ba. Saboda haka wannan ayar tana bada labarin wato waɗanda suke ridda ne daga cikin waɗanda suka musulunta amma suke ridda a Makka, wanda an sami waɗansu daga ciki da suke ridda saboda tsananin da ake musu, suka kasa haƙuri kamar yanda wato a fuqara al-mu'minai suka yi haƙuri, suka daure, suka jure. Ɗaya kuma ma'anar shine, ɗaya ma fuskan da aka ɗauki wannan ayar shine ana bada labarin akan abin da zai faru ne a Madina, domin a Madina ne aka soma samun waɗansu suka, bayan hijira ne aka soma samun munafinci, waɗansu suke sun yi imani amma sun ɓoye tafirci, ko ba don komai ba, sai don neman abin duniya, ko don gudun tsangwamar wato don gudun tsangwamar mutane. Saboda haka aya tana ba da labarin ɗaya daga cikin jinsin fitinar da take zuwa ne, daga cikin jinsin fitina da Allah yake azab, yake fitinar bayinsa da shi, shine fitinar cutarwa. To akwai waɗanda idan aka cutar da su saboda addininsu, to sai su kasa jurewa, sai su sanya wannan fitinar da mutane suke musu da cutarwar, su sanya ta har ta mantar da su ga azabar Allah, su rinka ganin ta kamar azabar Allah. Shi ko mumini ya san ai babu abin da ya wajaba ya ji tsoronsa irin azabar Allah. To yaya za a yi ya ji tsoron cutar mutane ya yi abin da zai kai shi zuwa ga azabar Allah? Ai wannan rashin hankali ne, kabar abin da yake koma baya ya zuwa ga abin da yake mafi tsanani, wato kamar yanda suke faɗa, wato kabar ka fita daga cikin kasko ka fada tsundun cikin gawar cikin garwashin wuta, waye zai yi wannan? To saboda wannan ba hankali bane, shine Allah madaukakin sarki ya buga wannan misalin, yace suna sanya fitinar mutane kamar azabar Allah. To kuma saboda rashin imani da kan cewar imanin nasu ba na gaskiya bane, sai idan nasara ta zo sai ka ji suna cewa ai mun kasance tare da ku, kamar da yanda ayoyi da dama suka zo da suke bayyana halayen munafikai. To Allah ta'ala yace yanzu shin Allah ba shine mafi sani da abin da ke cikin kirazan bayi ba? Wato ba za a ɓoye ma Allah komai ba, Allah ya san abin da ke cikin zukata. Wannan yayin da waɗansu daga cikin waɗanda suka musulunta lokacin fathu Makka, cikin manya-manyan Makka, Al-Aqra ibn Habis da Uyainata ibn Hisn da Suhail ibn Amr suka zo lokacin Sayyidina Umar yana Amirul Mu'minin, suka nemi izini, kuma tare da su ga Ammar ibn Yasir, ga Bilal, ga Salman al-Farisi, su ma sun zo sun ce a yi musu iso. Sai aka fito aka ce da Ammar da Bilal da Salman su shigo, aka kyale waɗannan manya, sai suka ɓata rai, wato ta yaya za a yi waɗannan su za a kira mu shiga, su za a kira su shiga kafin mu. Sai Suhail ibn Amr ya ce, don me kuke ɓata rai? Lima tata'ammaru wujuhukum, ya ranku yake ɓaci kuke ɓata fuska? Du'u wa du'ina, an kira su mu ma an kira mu. Fa asra'u wa abta'ana, suka yi gaggawa suka yi imani, mu kuma muka noke. Wala in hasattumuhum ala babi Umar lima a'adda Allahu lahum fil jannati akthar, yace wallahi idan kun yi musu hasada akan shiga kofar Umar, abinda Allah ya tanada musu a aljanna ya fi yawa. Kuna gani nan wai a duniya ne ko kuna musu hasada, Umar ya kira su sun shiga, to ya za ku yi ranar alkiyama idan Allah ya so ma kiran su shiga aljanna, ko kuma kuna nan kuna jira? Wannan fa sun fa musulunta ne, tunda ba su musulunta ba sai ranar fathu Makka, kuma su ne wanda suka rinka azabtar da muminai, su ne wanda suka rinka yi musu azaba. Duk da yake daga bayan sun tuba, sun musulunta, Allah ya karɓi tubansu, su ma sahabbai ne. Amma Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, wanda suka riga wanda suka wuce sun wuce. Shine Suhail ya gaya muku, du'u wa du'ina fa asra'u wa abta'ana, an kira su mu ma an kira mu. Su sai suka gaggauta suka yi imani, mu kuma muka noke muka yi jinkiri, saboda haka laifuwa. To sannan Allah ta'ala ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin, lallai Allah yana tantance waɗanda suke imani kuma yana tantance munafikai. Wato Allah ba zai kyale a zauna haka ba gabaki ɗaya a cakuɗe ba tare da ya bayyana magaskata da maƙaryata ba. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yumiza alkhabitha min at-tayyib, Allah baya kasancewa mai barin mu'mine akan halin da suke a cakuɗe har sai ya bayyana wato masu dauda daga waɗanda suke tsarkaka, a kayan nizar habita min at-tayyib, sai ya tantance masu dauda daga waɗanda suke wato tsafta, masu tsafta. Masu dauda su ne munafikai, masu tsafta ko su ne mu'mini. To Allah ba zai kyale a zauna a haka a cakuɗa ba. Shine wannan Allah yake cewa a nan surar, Allah sai ya ce wala ya'lamanna, Allah an yi amfani da fi'ilin sani, amma sanin Allah yana nan sai dai abinda ake nufi da sanin, wato sanin da zai tantance da zai bayyana ga mutane, wato Allah da zai bayyana ya tantance waɗanda suke imani kuma ya tantance waɗanda suke munafinci. Kun ga nan Allah masu imani sai aka sifanta su da silatul mawsul, alladhina amanu, waɗanda suke imani, wato domin imanin wato shine abinda suka sanu da shi. Munafikai kuma sai aka zo musu da figar ismul fa'il, saboda cewar wato abinda suke ne kuma suke ci gaba da yin sa. To sannan Allah ta'ala ya ce Allah ya ce wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana, waɗanda suka kafirta sun ce ma waɗanda suka yi imani ku bi hanyar mu, wato ku bi addinin mu, wal nahmil khatayakum, mu kuma mu dauki laifuffukan naku. Allah ya ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay, su ba masu daukan wani abu bane daga kurakuransu innahum lakadibun su wallahi magariyata ne wala yahmilunna asqalahum kuma wallahi za su dauki nauye-nauyensu wa asqalan ma'a asqalihim da kuma nauye-nauyoke tare da nasu nauye-nauyen wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaqtarun kuma wallahi za a tambaye su ranar alkiyama akan abin da suka kasance suna kirkira wannan yana daga cikin jinsin fitinar a cikin hulɗar musulmi da kafirai akwai fitinar da mushrikai za su yi ma musulmi ta azabtarwa akwai fitinar da musulmi da mushrikai za su yi ma musulmi ta hanyar iyaye ko waɗanda suke da iko akan musulmi su tilasta su kansu bar addini to daga cikin jinsin fitinar akwai kuma fitinar waɗanda za su zo suna jefa shubha suna gaya muku magana wadda wato za ta sanya mutum ta faɗaitar da su kan a yi ridda to daga cikin maganar da suke yi shine irin wannan ce kuma suka zo suka kafirai su ce ma waɗanda suka yi imani ku bi addininmu ku bar naku addinin in ma tsoron tashin alkiyama kuke yi bayan ma fa ba za a yi ba to idan ma an yi ranar alkiyama mu za mu ɗauki nauyinku idan ma an yi wato su ba su yadda za a yi ba amma in ma har an yi mai tsoron me kuke yi in nauyin ne kuke ji cewa za ku ɗauki zunubai to mu a ɗora mana zunuban kaga a wato tsaurin kai to yana ɗaya daga cikin wannan an ce akwai irin su Abu Jahal da Al-Walid ibn al-Mughira da Umayyah ibn Khalaf suka je suka samu musulmi suka samu muminai har da Sayyidina Umar suke gaya musu irin wannan magana to Allah madaukakin sarki ya dauki nauyin yi musu raddi da cewar wato wama hum bihamilina min khatayahum min shay ba za su ba masu daukan wani abu ne daga cikin laifin su ba kuma su makariyata ne wato ai ba san lahirar ba ba zai ina rana alkiyama kace waya dora maka nauyin wani ka dauka Allah yake wala taziru wazirata wizra ukhra wa in tad'u mutqalatun ila himliha la yu'mal minhu shay'un walau kana dha qurba Allah yake wani rai ba zai dauki nauyi wani mai daukan nauyi ba zai dauki nauyin wani ba idan mai daukan nauyi aka kira mai daukan rai mai daukan nauyi kan ya dauki nauyin wani wa in tad'u mutqalatun ila himliha in aka kirawo rai mai daukan nauyi wanda aka nauye ya tada naka nauyin aka kirawo wannan ran ya dauki wani nauyin akan naka nauyin wa in tad'u mutqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay ba zai dauki wani abu daga cikin wannan ba ba za a daukan mata ba walau kana za qurba ko da kuwa wanda yake makusanci ne gashi nan Allah yake wala yatasaalun ba za su rinka tambayar juna ba suna cewa suna magiya da juna dan suna cewa dan rahama dan zumunci ka zo ka rage min wannan nauyi ina ranar alkiyama ba haka take ba to wannan wato yana daga cikin jidali da take yi da ƙarya da take kawo irin wannan to yanzu shi kafiri da yake cewa babu tashin alkiyamar ma ba za a yi ba kuma ma an yi tashin alkiyamar shi zai dauki zunuban shi baya jin tsoron ko me ya zo ya same shi waye ba shi sanin wannan wanda bai sani ba kai ka dogara da rashin sani akan abin da yake kasan akan abin da yake zai iya kawo ai hankali shine ka gaskata abin da mai sani wanda mai gaskiya kuma ya gaya maka duka wanda yake kawai shi lalube kawai yake a duhu shine anan a ubaiti da na sha karanta mana shi na Abul Ala al-Ma'arri wanda kuma dan suna danganta shi zuwa ga Sayyidina Ali Ibn Ashur ya ambace shi na waɗanda wato suke karyata tashin alkiyama yace za'amal munajjim wal tabibu kilayhima la tuhsharu al-ajsadu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasiri aw sahha qawli fal khasaru alaykuma masu ilimin taurari waɗanda suke cewa taurari su ne suke juyar da halitta babu Allah duk abin da yana faruwa in taurari ya shiga wani waje to shine abu kaza zai faru sai a samu mulkin wane in taurarin ka yazo sai ya samu mulki to da kake ta suna nan yanzu suna ta fafutuka masu neman mulki wanda ba su da imani za ta zuwa a duba musu tauraro har ran da za su yi sanarwa ma cewa za su yi takara sai an gaya musu cewa ka bari sai lokacin tauraron ka ya fada lokaci kaza ka fito kai sanarwa ranar in kai sanarwa ranar to tabbas za ka ci saboda suna gani taurari su suke juya duniya ba Allah ba in ma sun ce za su kira Allah sai dai ake dai dan dai a nuna mutane ana kiran Allah amma imanin su yana tare da wayannan والطبيب da kuma waɗanda suke malaman dabi'a masu cewa komai ne cha ne ko ba san me yake ne cha ba suna cewa dukkanin su suka ce la tu sharul ajfadu jukuna ba za a tayar da su baranal alkiyama qultu ni kuma sai nace musu ilaikuma to ga to ku duba wannan magana in sahha qawlukuma idan maganar ku ta zamanto daidai falastu bi khafir na ban yi asara ba kun ce ba za a tashi jukuna ba to in ba a tashi jukuna ba ban yi asara ba aw sahha qawli in ku magana ta ce gaskiya fal khasaru alaykuma asara tana kan ku aka tashi mutane kamar yadda nake cewa za a tasa to asara tana kan ku don kun ce ku ba za a koma ba gashi an koma idan ku kuka ce ba za a koma ba ba a koma din ba asaran me ne wai ita ce maganar al-ma'ari ana dangantawa zuwa ga sayyidina ali amma ita ce kuma abinda Pascal wannan professor na Pascal wanda ya gano abin nan me abin Pascal shine gano oxygen ko Pascal Wager Pascal Wager wanda ya shahara shi dai Pascal ɗaya daga cikin wato scientist in France ne wanda shi yake faɗan wannan yake cewa a falsafa wanda duk suke cewa babu tashin alkiyama ko kuma suke cewa babu addini to hakika su ne waɗanda suke tababbu su ne suke akan kuskure domin in maganar su daidai ce to waɗanda suka ce akwai ba za su yi asara ba amma in maganar ta yan addini daidai ce to su ne ku suka shiga uku kuma haka al'amarin yake to sannan Allah madaukakin sarki yace wala yahmilunna asqalahum wallahi za su dauki nauye-nauyen su wa asqalan ma'a asqalihim da nauye-nauye tare da nauye-nauyen su wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma wallahi za a tambaye su ranar alkiyama game da abin da suka kasance suna kirkirowa suna fada ba tare da ilimi ba domin duk wanda yace zai dauki ka je kai kafircinka ni nauyin kafircin yana kaina aiki aikin tataye yana fada da kuma tsaurin kai kuma dama waɗanda ba su yadda da addini ba ai abin da suka sani kenan ba hujja suke da ita ba ba kuma hujja suka sani ba ba basira suke da ita ba ba basira suka sani ba ba lura suke da shi ba ba izina suke yi ba kawai tsaurin kai ne da rashin kunya da fitsara bari ai fitsara a gaya ma Allah a zage shi a zagi annabin a zagi wa duk wanda za a zaga wanda kake ganin yana da tsarki mu nuna maka ba shi da tsarki duk abin da zai faru ya faru shine fa iyakar abin da fa atheism take yi masu cewa babu addini amma babu zancen wai wata hujja sai dai kawai za su iya zagin Allah su zagi dukkan abin da ake ganin sa yana da kima domin su nuna kafircin su to shine Allah yake to ranar alkiyama wannan abin da suke kirkira suke fada wallahi za a tambaye su to alqur'ani uslubin ka kenan a gaya maka gaskiyar ko ka karba ko kaka karba wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur ai za a je a hadu da Allah za a mutu in aka mutu to a lokacin nan za a yi Allah yace za su dauki nauyin su nauye-nauyen su shine na laifin da suka yi da nauye-nauye tare da nasu nauye-nauye shine nauyin waɗanda suka batar wanda duk suka batar li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun za su dauki nauye-nauyen su za su dauki nauyin cikakke da kuma daga cikin nauyin waɗanda suka batar da su ba tare da ilimi ba an ce daga cikin nauyin su waɗancan saboda ba din nauyin waɗanda suka batar za su dauka ba a'a nauyin sun bi su nauyin sun kira su akan bata suka bi su akwai adansu abubuwan da su kuma suka yi wanda ba su ne suka sa su ba to shi yasa sai aka kebe daga cikin nauye-nauyen shi yasa wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abi Huraira inda Allah ta'ala inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila huda falahu ajru falahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu la yunqasu dhalika min ujurihim shay'a ومن دعا الى ضلاله كان عليه وزره ووزر من اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا wanda duk yayin kira ya zuwa ga shari'a to yana da ladan aikin wanda yana da ladan wannan shari'a da ladan wanda duk ya bi shi a kanta ba za a kawaye komai daga cikin ladaddakin su ba wato ba nasu ladan za a dauko a bashi ba a suna da nasu ladan sannan kuma Allah ya halicci wani ladan na kan cewa sun bi shi akan kiran da yayi sai shi kuma a bashi saboda duk aikin da suka yi akan wannan idan ka kira mutane san a zo ayi sallah ko kaje wajen kaje ma'aikata ba a sallah kace jama'a ya kamata mu zo mu rinka haduwa muna jami'i dalilin wannan aka zo aka hadu ana jami'i to duk wanda sallar jami'in da aka yi sai an baka ladan wannan sallar ko baka nan saboda sai kira zuwa gare ka to haka ma kuma fa fusara wanda ya kira zuwa ga bata yana da laifin wannan bata da laifin duk wanda ya bi shi akan wannan bata ba za a tawaye wani abu daga cikin laifin shi ba yanzu wanda ya zo ya askasa cewar ai lallai a canza uniform na makaranta ha kawai yara suna sanya hijabi kace a canza uniform ɗan mata duk su rinka tafiya kai ko kai ba fatala a rinka tafiya to wannan laifin na suna tafiya kai ba fatala ba rufa gashi yana kan duk wanda ke wannan laifin yana ga wannan kamasho na wannan ba kamasho ba yana da laifin mu mukan ce kamasho kun san kamasho daga cikin naka ne za a zartaro wani abu a'a wannan cikakke za a dauko a lafta mu mutum Allah ya kiyaye mu kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani dan adam da za a kashe face dan annabi adam na farko da ya fara kisan kai yana da kaso a cikin wannan laifi saboda haka mutum ya kiyayi aka samu musamman Allah ya baka mukami a waje idan Allah ya baka mukami a waje aka kawo maka memo aka ce committee ta zauna aka zo za a kirawo ko kuma za a assasa wani mummunan abu a ce kai kuma ka sa hannu har bayan ka tafi kabarin ka laifi yana zuwa maka ina za ka dauki wannan to wannan sunnar Allah ce to kun ga akan raddi ga maganar kafirai Allah ya kawo wannan domin ya gargade mu to kun ga an ambaci jinsin fitina da za ta zo ma mutane jinsi uku fitinar iyaye akan kabar imani fitinar azabtarwa akan kabar imani fitinar jefa shubha da za ta sa ka kabar imani ko kai ridda ko ta kawo maka rikici duk wannan dan a nuna mana kan cewar ba za ka ce kai imani ba kyale ka jarabawa ba ta zo ba amma idan jarabawa ta zo to Allah madaukakin sarki yana kawo ta ne dan ya tantance ya mayyaze su wane ne masu imani na gaskiya to ka zama cikin wanda Allah yake mayyaze su cikin masu imani ba waɗanda Allah yake bayyana su a cikin waɗanda suke ba su da imani ba saboda sun boye rashin imani a zuciyarsu a boye amma sun bayyana a zahiri kan cewa su masu imani ne to shi ko Allah ya san abin da ke cikin kirazan talikai ba abin da yake buya a gare shi wallahu ta'ala a'lam sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وآف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا نسألك في حق من وصانا بالدعاء نسألك أن تستجيب لنا دعاءنا وأن تقضي لنا حوائجنا اللهم آتنا ما سألناك وبلغنا مأمولنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الشريفة المباركة التي تستجيب فيها دعاء من دعاك نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في الصالحين
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، اللهم إنا نسألك فواتح رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لخير هذه الليلة. اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر يا رب العالمين، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا في هذه الأيام والليالي من الفائزين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك ورسولك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وربنا. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا، وأم بالخير بلاد المسلمين. اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين حملوا السلاح علينا، والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم احفظ ديارنا وبلادنا ومدننا وطرقنا يا رب العالمين. اللهم عليك بهذه الطوائف يا قوي يا عزيز، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بهؤلاء البغاة والمجرمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، واقلعنا برعايتك وعنايتك. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا الأخيار، ولا تول علينا الأشرار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.